Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 7 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub kuma kiri ne tare da Sahabu Aliyu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan dare. To bayan ko kafin ku ji labaran bayan kun ji labaran za ku ji hira da wakilin mu Umar Faruk yayin da alkalin babban kotun tarayyan Abuja Justice Ishaku Bello akan ziyara da alkalai suka kai wa shugaban kasa Muhammadu Buhari. Muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya kana zamu kawo muku shirin nan na jawabai daga dattijan arewa. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya inda za ku ji cewar Najeriya ta samu damar shiga gasar cin kofin duniya bayan da ta doke Zambia da ci daya a karawarsu ta yau Asabar. Amma kafin ku ji cikakkun bayanai sai kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Guguwar da aka lakaba suna NET ta kara karfi a yau Asabar yayin da take ratsawa ta tsakiyar gabar Mexico a daidai kuma lokacin da ta doshi gabar ruwan Amurka inda ake sa ran za ta dira a doron kasa a daren yau Asabar agogon Amurka kamar yadda cibiyar kula da yanayi ta Amurkan ta bayani. Tuni guguwar ta kara karfi inda take kadawar kilomita 150 cikin kowane sa'a. Ana jin NET za ta kara karfi zuwa rukuni na biyu kamin ta iso doron kasa ta gabar arewacin Amurka. Tuni wato akai gargadi na ratsawar guguwar dauke da ruwan sama kama daga Louisiana kan iyakokin Alabama da kuma Florida. Manya-manyan tashoshin jiragen ruwa da ke fadin tsakiyar gabar Amurka sun rufe a yau Asabar yayin da guguwar take kara karfi har ake jin ruwan tekun zai haura zuwa kafa tara. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta baci mataki da zai bada damar a bada agajin gaggawa a yankunan da abin zai shafa saboda rage radadin wannan guguwa. Dabban masu zanga-zanga ne yau Asabar suka hada gangami a biranen Barcelona da Madrid da wasu biranen kasar Spain inda mazauna yankin Catalonia masu ra'ayin ballewa suke ci gaba da dannawa kan yunkurin nasu bayan da suka kaddamar da kuri'ar raba gardama makon jiya na neman yancin kai. Hakanan a Madrid babban birnin kasan wasu masu zanga-zanga kishiyar waɗannan sun hallara inda suke kada tutar kasar suna cewa kasar sai ta ci gaba da zamewa daya. Yayin da 'yan yankin Catalonia suke sanye da fararen kaya ba tare da nuna alaka da wani yanki ba su kuma suna karfafa a yi zaman shawara. Ita dai gwamnatin Spain ta ayyana kuri'ar raba gardama a zaman wacce ta kaucewa doka. Wani jami'in kungiyar tarayyar Turai ya yi kashedi ranar Alhamis cewa rikicin na iya barkewa ya zama yakin basasa a tsakiyar Turai. A makon gobe ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana yarjejeniyar nukiliya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya sau kulla da Iran a zaman gurguwar yarjejeniya matakin da Kiris ya rage shugaban ya ce shirin ya daina aiki baki daya. Shugaba Trump zai fada cewa yarjejeniyar da aka kulla a shekara ta 2015 ba za ta taimaki tsaron Amurka ba. Matakin zai kaddamar da wa'adin kwanaki 60 ga majalisun dokokin Amurka su yanke shawara ko za su sake kakabawa irin takunkumin karya tattalin arziki da aka janye bayan da aka cimma wancan yarjejeniya. A halin da ake ciki kuma shugaban Iran Hassan Rouhani ya kare yarjejeniyar a yau Asabar yana mai cewa koda Donald Trump 10 aka samu ba za su maida hannun agogo baya ba kan ci gaban da Iran ta samu kamar yadda tashar talabijin ta kasar ta faɗa. Tashar ta gabatar da shugaba Rouhani ne lokacin da yake jawabi ga dalibai a jami'ar Tehran a bikin fara sabuwar shekarar karatu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A London rundunar 'yan sandan birnin ta ce ba harin ta'addanci ba ne ya kai ga wata mota ta afka matafiya da kafa kusa da ɗakin adana tarihi. Lamarin hadari ne da ake ci gaba da gudanar da bincike a kai ba shi da nasaba da ta'addanci kamar yadda sanarwar da rundunar ta bayar. An tsare mutum daya bayan da kafofin yada labarai suka ruwaito cewa wata mota ta baude ta afka matafiya da kafa a harabar ɗakin adana kayayyakin tarihi wadda yake da farin jini ga ƴan yawon bude ido a kudancin yankin da ake kira Kensington da ke yammacin birnin na London. Ba a tuhumi matukin motar ba. Mutane 11 ne suka jikkata, tara daga cikin su an kai su asibiti domin jinya kamar yadda hukumar motocin daukar marasa lafiya ta birnin ta faɗa. Birtaniya tana cikin shirin kota kwana bayan munanan hare-hare har 5 da aka kai a kasar cikin wannan shekara, 3 daga cikin su an yi amfani ne da motoci. Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga-zanga a kasar Kamaru masu magana da harshen Turancin sarauniyar Ingila a garuruwa da suke arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin kasar. Ofishin kula da haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya ce wannan lamari ya auku ne ranar Lahadi 1 ga wannan wata, daga nan ofishin ya kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son zuciya ba. Kamar yadda rahoton da wakiliyar murya Amurka Lisa Shelling ta aiko daga Geneva ya faɗa, adadin waɗanda suka halaka sakamakon matakin na jami'an tsaron ƙasar shine mutum 10, amma wasu bahasin sun ce mutane fiye da haka ne aka kashe. Kakakin hukumar kula da ƴancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Robert Colville ya ce wasu majiyoyi masu tushe suna nuna cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi da ya wuce kima. Ofishin kula da ƴancin ɗan adam ɗin ya yi kira da akai zuciya nesa, kuma ya yi marhaba da furucin shugaban ƙasar Paul Biya wanda ya Allah wadai da duk wani nau'i na tarzoma, daga nan ya kira da gudanar da shawarwari a zaman hanyar warware wannan rikici.
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Alƙalin babban kotun tarayya a birnin Abuja, Isaku Bello, ya yi wa wakilinmu ƙarin haske a kan ziyara da alƙalai suka kai wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda suka tattauna a kan batutuwa da dama ciki har da batun albashi na alƙalan. Da yake ci gaba da bayani a kan wannan ziyara da suka kai wa shugaban ƙasa, Justice Isaku Bello cewa ya yi.
Da girma shugaban kasa bayan ya nuna godiyarsa ga wannan ziyara, ya yi tsokaci a kan kasancewan cunkoso a gidan yari, kuma ya jawo hankalin buƙatuwar a gina kotuna kusa da gidan kurkuku saboda kauda cikas ɗin rashin samun kai su kotu ko mota ko a ce ta yi breakdown, ko kuma saboda yawan girman Abuja yau a ce an kai wannan wuri ko ba a kai ba. Saboda haka nan mai girma shugaban kasa ya yi wannan tsokaci, kuma bugu da ƙari ya yi magana a kan kamar albashi na masu shari'a, da cewa ya sa shi ministan shari'a ya ɗauki matakan tuntuɓar hukumar da take duba albashi da allowance na masu shari'a na ƙasa.
To kuma za a iya cewa maganar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na ba ku tabbacin ya ba da umarnin a ɗauki matakan duba albashinku da allowance da inganta shi da ƙara masa albarka, kamar wata alama ce da ke nuna cewar yaƙi da hanci da rashawa yakan fara tasiri ne idan aka kyautata mu'amalar aljihu da biyan buƙatu na yau da kullum na alƙalai kenan, ko?
Eto, za a iya cewa haka din, domin mutane da yawa dai suna hangen rayuwa ce ta alƙalai, amma galibi ba su san menene ainihin abin da albashin suke ci ba. To shi shugaban ƙasa yana ganin ya yi la'akari gila bayan ya yi bincike ya fahimci cewa akwai buƙatar yin gyaran fuska ne a lamarin. Ni ana ra'ayin da nake so in faɗi, ai kyautatawa yana da amfani, kuma zai ƙara ƙarfin gwiwa, zai zaburar da ma'aikata. Amma kuma shi wanda yake da bashi da godiyar zuciya ko nawa yake da shi, sai ka same shi da cikin irin wannan mummunan dabi'u. Ko da yake za a ce kalilan ne wanda suke ake sa ko za a samu su, ko kuma ake samu a cikin irin wannan halaye, amma da kyautatawa yana da amfani, kan zaburar da ma'aikata, kuma ya sa su tashi haƙan su yi aiki tukuru akan ainihin matsayin da suke ciki na masu shari'a.
To idan ka dubi irin takon saƙar da aka daɗe ana ganin kamar tana gudana tsakanin shi shugaba Muhammadu Buhari da ɓangaren shari'a, wannan ziyara da kuka kai masa da kuma irin kula da ya nuna sha'awar a duba haƙoƙin alƙalai da kuma nuna sha'awarsa na a yaƙi cin hanci da rashawa, wanda ya kai ga cewa a yi waɗansu tsare-tsaren da za a iya gaggauta yin shari'a domin shi ne wani ɓangare na adalci, za a iya cewa wannan barakar da ake hasashe kamar ta fara rugujewa kenan an jitu an samu fahimta
ai ina ganin ba wata baraka bace ba ba baraka bace ba ai da alkali da wanda yake ba alkali ba duk suna gargashin doka ne ina so ku gane ita doka komai ingancinta abu biyu ko uku to suke kawo mata cikas na farko rashin ilimin dokar ga wadda alhakin aiwatar da ita rashin ilimin ta dai kenan na biyu tsoro ga wadda alhakin aiwatar da ita ke kansa na uku ya kasance sai wani da wani ne za a aiki da dokar kan saboda haka idan abu ta taso daidai ne shugaban kasa in ya taba wancan ya taba wancan ya taba wancan daga mai shari'an shi kansa da wanda ba masu shari'an ba doka ta hau kan kowa saboda haka ne a opinion na wannan ba wace ba wata dukwaraka
ma dalla a gaida Umar Faruku Musa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 4 kenan da minti 41 a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin
tsintsiya 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 madaurinki daya babu wani tsintsiya 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 madaurinki daya babu wani
tsintsiya madaurinki daya babu wani Hausa Yarbawa da Ibo ba mu rabe ba
tsintsiya
Za mu ci gaba da kawo muku ra'ayin iyaye mata waɗanda su ne suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa ‘ya’ya da kuma maza. Wakilar sashen Hausa Husaina Muhammad ita ta taimaka ta samo mana wannan ra'ayin wasu mata a kan tarbiyyar yara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Bintu. Tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba ‘ya’yanta tun kafin. Su kai lokacin da za su iya fita waje maza ma dai za a sa hankali amma musamman kamar mace nata yafi muhimmanci saboda tarbiyyar gida na uwa musamman uwa abinda ke uwa kike yi shi yarki za ta gani ta yi nan gaba so mu iyaye mata mu ya kamata mu nuna ma ƴaƴan mu hanya mai kyau ba mara kyau ba kuma mu nuna musu illan duk abinda wani zai faɗa a waje idan ba ni na koyar da ku ba duk wani abin da wani zai faɗa a waje kar ku yarda cewa gaskiya ne yaudaran ku ne mai shi zai yi ko kuma zai sa ku a hanya da bashi da kyau ne wanda zai kai ku ga halaka so duk abin da ni na faɗa a gida shine abin da ya kamata ku dauka ba na waje ba so amma ita sai ta yi kokarin koya musu a gidan dan kar su je su ji na waje
Nazara Abdullahi tarbiyyar da zan ba ma ƴaƴana saboda ko sun ga wani abu a hanya kar su yarda su ce za su dauka kuma koda wani mutum ya ce musu gashi wannan abin ku rike min kar su yarda su dauka mishi saboda idan sun dauka zai iya yiwa ko bom ne a jikin abin da za su dauka so sai ma ina sa ido akan su saboda ni ko yawo ma bana barin su fita daga sun dawo daga makaranta barin bar su tafi ko ina ba sai dai islamiya za su tafi
Almata Mustafa abinda zan baya anatar iya tarbiya kar su bi hanya ba kyau su zauna a gida su yi aikin mu su zo daga karatun su kar su fita waje ko ba haka bane shine abinda zan ga ya musu kar mutum ya kira su haka banza su tafi ko mutumin gida ma su san wanda za su tafi san wanda ba sa tafiya
Assalamu alaikum suna na Fati mu kula mu lura da tarbiyyar ƴaƴan mu shiga da fitan su mu kula da su mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau dan saboda yanzu wannan abubuwa sun yi yawa masu yaudaran mutane sun yi yawa masu ba sa son zaman lafiya sun yawa a cikin gari dan Allah dan Annabi kar yaro in yau juma'a waje ba mu ganshi ba ko yarinya ina kika je na je kaza ki tabbata ko gidan ka waye ne ki tabbata gidan kawar na sassiya ne kaman ita a ka juma me kuka yi a mun yi kaza dan saboda me yanzu wannan zaka gani yarinya zai ce maka na je gidan kawata alhali ba gidan kawa ba ta tafano gurin da ba shi ba masu san kona bakin waken ne sun yi yawa zaka ga wani yana zaune tare da kai kai baka sani ba ashe yana cikin wannan hali saboda haka mu iyayen mata ko yara maza kanana mu kula da su da rayuwarsu mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau
ni ne mai suna Saratu Samuel
uban ma isan abin da zai ga yaranta mun garafi yayi karkace e bata abinci daban a wancan e bata wancan e bata wancan ba haka bane ka tara su a wuri daya gaba daya yaran maza kai uwa kuma ka tara ƴaƴanka a wuri daya duka mata su ci abinci ku zo na ki hiranku in lokaci karatu yayi su tafi in lokaci karatu sun tashi su dawo shine haka tarbiya amma yaro sai iyawo ko ta ina yana iyawo ko ta ina wannan ba tarbiya bane me yasa haka yanzu mun bace gaba ɗaya din me ne yasa bai irin wannan bane yaro ya da daga karatu ma sai dauki jakanta ya tafi yawo me karshen shi yanzu ban mun bace ba saboda haka ba wani magana yau ko magana akan wannan kowa ya kula da ƴaƴansu
sunana Aisha Mustafa mi taimakawa sojoji mu ma mu hada kai da su a kawo karshen wannan abubuwan nan dan ana cutar da yaran mu ne da mu ma iyayen kenan za zo a dauki yara a sa mata fa kuma ya mace karaman yarinyar bai kamata akan yana faruwa ba so dan Allah mu hada kan mu taimaka wa sojojin nan dan aka fa karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu yi da shi ba mu taimaka wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a anguwa ko a ina ma dan saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a anguwan mu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu gashi wani abu fa anan ba mu yi da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki
sunanan Lami Yusuf na roƙon ga iyaye su dinga kula da yaran su ina kuma roƙo ga gwamnati ta yi kokari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawan su a layi so that kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatara kuma ina kuma sha'awarci iyaye da mutane idan suka gan yaro yana halin da ba shi bane idan suka gan halin da kuma ya shiga da sun ga cewa wannan halin fa halin da za a zarge shi ne su nemi hanyar da za su giya wa hukuma a nemi a tare shi kar a sa shi abin da ba shi ba a ta gaskiya yaro ma ba su san me suke yi ba amma idan an ja kunnin su a lokacin da ya kamata zai rage illa a zamanin iyaye gaskiya ya kamata in ma za a nema a yi taruwa ko a yi wani training da za a involving iyaye da sojoji da a samu ganewa tsakanin su dan a ta gaskiya sojojin ma daga cikin society suka fito daga cikin family suka fito idan ba su samu ganewa da su da iyayen ba bara a samu a yi abin da ya kamata ba duk dai ana kokari ne a samu lafiya ana kokari kuma a samu zaman lafiya a hada kai a samu zaman lafiya a hada kai a yi abin da ya kamata ya kamata hukumar soja ta gane cewa akwai su da yawa a cikin gari da yawa da ba su gane ta ya make kula da yaro ba amma program ne za su yi da zai sa a gane tsakanin su kuma su faɗa abin da ya kamata iyayen su sani so da su samu su kula da yaron su to ina ga za a samu sauki a cikin matsalolin
to ma da fatan shawarwari an ji kuma za a dauka da yi amfani da su. Har yau dai kada ku manta kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Takaddama ta barke tsakanin karamin ministan fetur Ibe Kachiku da shugaban kamfanin fetur NNPC mai kantakacin labaru. Wasikar Kachiku ga shugaba Buhari ta zargi Baro da tafka zarmiya. Shugaba Buhari ya tura suna Aisha Ahmad don mai gurbin mataimakin gwamnan babban banki da ya ritaya. Kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya ce ba ma daidai bane a tambaye su inda madugun a ware Nnamdi Kanu ya shiga.
Ba ma dalilin da za a yi mana wannan tambaya. Wani ba ta gari ne yana gaban hukuma nan ba shi beli ya san cewa rana bata ƙarya sai dai uwar da ya ci kunya.
An kammala Dauda Alazan Najeriya gida. Shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Mukhtar yayi albishir.
In Allah ya soya da kafin baɗi, cibiya ta koyar da jami'ai da tarbiyyantar da ma'aikatan aikin hajji zai fara aiki.
Yayin da Charlie Boy ya shigar da ƙarar neman diyar naira miliyan 500 don zargin tarwatsa zanga-zangar Awamumu Don Do Movement, an ci gaba da samun tankiya tsakanin Sanata Isa Hamma Misau da rundunar 'yan sandan Najeriya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Maruwa a kudancin Kaduna Malam Tagoi Sambu da kuma sarkin jama'a a kudancin na Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu. Ga mai martaba sarkin Maruwa.
Assalamu alaikum jama'a na Arewa. Ina gaishe ku kwarai a cikin Allah madaukakin sarki. Kuma da halin da muke ciki a ƙasar nan mun ga matsayinmu na iyaye ya kamata mu kira gare ku don tabbatar da zaman lafiya tsakaninku da tsakaninmu gabaki ɗaya. Zaman lafiya imani ne da azurfa, domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana ga al'umma. Manomi ba zai iya zuwa gona ba, ɗan kasuwa ba zai je kasuwanci ba, masu addini da musulmi da kirista ba za su ya wata da addininsu ba. Wannan zai tabbata kuma idan muna zaune lafiya. Saboda haka muna kira gare ku kwarai a matsayinmu na iyaye, a matsayinmu na uba, muna kiran ku kwarai a haɗa kai tabbatar da an zauna lafiya. Zaman lafiya shi ne zai kawo ci gaba, zai tattalin arziki zai ƙaru, ɗan kasuwa da ƙasashen waje za su zo su buɗe mana kasuwanci ta Najeriya ba ma Arewa kaɗai ba. In muka lura mutanen kuɗi kansu a haɗe suke ana kawo ci gaba a cikin ƙasashen su. Ya samu ma muna kira gare mu mu haɗa kai mu koyi bayan juna, mu rabu da ƙabilanci, mu rabu da rikicin addini, domin mu 'yan adam Allah maɗaukakin sarki arzikin shi duka a duniya shi ne mutum. To in muka kula da junanmu Allah zai ji daɗinmu, amma in muka ci gaba da rikici da juna ƙasa na ɗauki sarki ba zai ji daɗin mu. Sau da haka muna kira gare kwarai ɗan uwanmu ni da Krista da waɗanda ma ba su da addini suna zaune cikin al'umma, duk ba abin da zai gudana sai an zauna lafiya. Sau da haka muna roƙo gare ku a haɗa kai ci gaba da zaman lafiya domin tattalin arziki ya ƙaru. Idan babu zaman lafiya ƙasashen da sun riga sun ci gaba ba za su sake kawo ci gaba a cikin ƙasashen mu ba, musamman a Arewa da muke da faɗin ƙasa. Muna kira kwarai a yi haƙuri da juna, a rungumi juna, a so juna, a ƙaunaci juna, a riƙa tallafan juna, ana kuma taimakon juna. Da yin haka za mu samu ci gaba, da yin haka kuma tattalin arziki a Arewa zai bunƙasa kuma za a ji daɗin juna. Ina fata za a yi amfani da wannan kira kuma za a rungumi juna kamar yadda yake faɗi, a rika tallafan juna, ana taimakon juna, ana fita da juna. Mun tabbata a kai haka dukkanmu za mu ji daɗi. Mun tabbata ko wani abin da zai raba hankalin mu daidai tattara muna hankali wuri guda da kuma ci gaba. Na fata an saurare mu kuma za a yi amfani da wannan kira da muka yi a kan ɗauki sarki tare da mu ya mana jagora.
shi ma mai martaba sarkin jama'a, ya ce sai 'yan arewacin Najeriya sun rungumi haƙuri da yafiya kafin su yi tozali da ci gaba.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa, haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu, mu san mutuncin junanmu, domin mu yi ma ƙasar mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na, mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah, mu san Allah ne halicce mu, mu san mutuncin junanmu, mu yi ma abin da zai kawo ƙasar mu zaman lafiya. Maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya, yara ba makarantar boko, ba na arabiya, harkokin kasuwanci duk ya durkushe, kamfanoni, railway da masana'antu sun gurguje. To babu abin da zai gagara a wannan yanki namu mai albarka, domin yankin arewa da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo. To amma shi din ya zo ya shiga tsakaninmu, to ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai, mu ji tsoron Allah, mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu, mu yi ma abin da zai kawo ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi, su samu kwanciyar hankali. Mu tura maganar bambancin addini ko na ƙabila ko na wani jinsi, mu zamanto uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya arewa, domin arewa duk irin abin da ake bukata a arewa da a same shi. Muna da hazikan mutane masu kaifin hankali, Allah Ubangiji ta'ala da ya tausaya mana, mu ko mu ji tausayin kanmu, mu makasa mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba, domin duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yankin namu na arewa. Na kira ga malamanmu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna, domin Allah da ya halicce mu, ya halicce mu mun zama dabbobi, ba muna kakkashe junanmu. Mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana, jin tausayin juna, riƙon amana da kuma jin tsoron Allah. Manyan arewan namu da shi Janar Muhammadu Buhari da kuma manyan sarakunan arewa su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan guri. Muna yin ma arewanmu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin mu. Wassalamu alaikum.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta sami tikitin shiga gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a ƙasar Rasha, bayan da a yammacin nan na yau ta karɓi bakuntin ƙasar Zambia ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema a birnin Oyo ta jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya. Dan wasan gaba na Arsenal Alex Iwobi shine ya jefa ƙwallon da ta baiwa Najeriya galaba, inda ta kasance ƙasar Afirka ta farko da ta sami tikitin shiga gasar, duk da yake akwai sauran wasanni ɗaya-ɗaya da ya rage a rukunin. To amma wannan nasarar ta ƙara rata tsakanin Najeriya da ke saman rukunin da maki 13, ta yadda ba ƙasar da za ta iya kama ta a rukunin na biyu. Wannan ne karo na shida da Najeriya za ta fafata gasar ta duniya. A ɗaya wasan na rukunin kuma, zakarun Afirka wato ƙasar Kamaru ta doke Algeria da ci biyu da nema, to amma ƙasashen biyu duka sun yi wajero daga gasar. A gefe ɗaya kuma, ƙasashen Uganda da Ghana sun yi kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo a karawarsu ta neman shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a Kampala. To sai dai sakamakon wasan bai amfani kowace daga cikin ƙasashen biyu ba, to amma ya amfani ƙasar Masar, wacce a yanzu take buƙatar yin galaba kaɗai akan ƙasar Congo a gobe Lahadi domin samun tabbacin tikitin shiga gasar. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta haramtawa ƙasar Equatorial Guinea fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019 a ƙasar Faransa. An kama ƙasar ta Equatorial Guinea ne da laifin amfani da 'yan wasan da basu cancanta ba har guda 10, 'yan wasan 10 waɗanda haifafun ƙasar Brazil ne.
To jama'a sai gafar cewa ba za mu iya kawo labarai a takaice ba, kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Daga nan ne Washington DC, Baba Yakubu Makil ke cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa, amin summa amin.